Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shedun da su yan Republican din ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi karkashin jagorancin yan Democrat na yuwar tsige Trump. Kuma sunayen sun hada da na dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kuma mai kwarmatan nan wanda aka saka sunan sa wanda zarge-zargen da yayi nema kumul haba'isin binciken. Babban dan jami'ar Republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri David Nunes ya tura sunayen ji asabar ma chairman din kwamitin Adam Schiff wanda da wuya ya amince da sunayen duka. Masu binciken za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Jiya Asabar shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 na zagayowar ranar da aka kayar da katangar Berlin wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin cacar baka har zuwa lokacin da aka fassa ta aka kuma ruguza ta a ranar 9 ga watan Nuwamban shekara ta 1989. Merkel wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin kwamnisanci ta ce katangar Berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita yanci da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadinta. Haka zalika 9 ga watan Nuwamba din shine kuma zagayowar ranar Kristallnacht wato lokacin da aka kai hari kan Yahudawa a fadin kasar ta Jamus a zamanin Nazi a shekara ta 1939 wanda ya zama somantabin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na Holocaust. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tarbar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a fadar White House ranar 13 ga watan Nuwamba yan makonni kawai bayan da Turkiya ta kaddamar da hari a Syria kan mayakan Kurdawa waɗanda daddun abokan tafiyar Amurka ne a yakin da ake yi da yan ta'addan kungiyar ISIS. Yayin da duniya ta maida hankali kan batun mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a makon jiya a wani farmakin da Amurka ta kai a arewa maso yammacin Syria, Turkiya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan Kurdawa. Erdogan ya jaddada kudirin kasar na ci gaba da yaki da ta'addanci a Syria bayan mutuwar al-Baghdadi. Jiya Asabar ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarun al'ummar nan ta Sikh a ƙasar India sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar Pakistan ba tare da amfani da takardun visa ba a karon farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su. Irin wannan haɗin kan wanda ba a saba gani ba na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar tabarbarewar tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin nukiliya sanadiyar wasu matakan da India ta dauka kwanan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. da India da Pakistan kowace na iko ne da bangare guda na wannan yankin na Himalaya to amma kowace na kuma ikirarin cewa yankin gabaɗayan sa mallakin ta ne ji asabar kotun kolin India ta mallaka ma mabiya addini Hindu wani fili da ake rikici akai wanda hakan ya bada damar gina wani haikali a garin Ayodhya a arewacin India inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addini Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a karni na 16 yayin da suke yanke wannan shari'ar su kuma alƙalan sun tabbatar da cewa ai adalci wa musulmi a ba su madadin filan
labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamurin da ke dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar yanzu sai Haji Hamayya a mara wa gwamnatin Buhari baya tun da shari'ar zabe ta kare inji jami'in labarun cibiyar campaign din Buhari Gidado Ibrahim aida mutane sun nuna farin ciki in sun gamsu da hukuncin shari'ar zaben inji Buba Galadima me yasa ake magana tsigewa ko aka san haka ga gwamnatin Taraba maimakon bin shari'ar zabe haikan waɗannan da ra'ayin mai baituka na siyasa da zabe Haruna Ninji kan zaben Najeriya za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Biyo ban kammala shari'ar zaben shugaban Najeriya inda kotun koli ta tabbatar wa shugaba Buhari nasara. Jami'an campaign na nuna lokacin ajiye makaman Hamayya yayi. In ya so a jira sai Allah ya kai rai zaben 2023. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na kungiyar campaign din Buhari wato BCO.
Abin da nake son mutane su fahimta dukkan shugaba da Allah ya zaba wa al'umma yana zaba musu ne gurgudun yanda halayen mutane suke. Abinda kowa ya mutafaka ne akan shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai tausayi kuma babu yadda za a yi shi yayi wani abu da zai zafafawa waɗanda suka zabe shi sai dai shi ciwo idan mutum ya ji to dole fa sai da zafi ne ake warkar da ciwo abin da ke son bayan Najeriya shine in ƙara ba su hakuri iya gatin da za su yi ma jam'iyyar nan sun yi mata amma ina da ƙwarin gwiwa da ni da waɗanda suke kusa da ni wannan wahalar ba za ta dore a jikin mutane ba mutane su yi hakuri insha Allah za su ga sauyi abin da shugaban kasa kullum yake faɗa cewa akwai shirye-shiryen da yake kuma shirye-shiryen nan za su wakana yanzu aka fara insha Allah idan mutane suka hakuri za su gani a ƙasa saboda haka ba ni sa ran PDP ko wata jam'iyya za ta iya zuwa ta kwace mana sandar mulkin a hannu ba na kawo wannan domin duk damage su suka yi mu gyara Allah ya kawo wannan gwamnatin take yi kuma tun da ku gyara take yi damage da suka yi ya isa ya nuna ma mutane inda za su fuma
yan damijin da yawa suna na a cikin ku da su ne wato kuka haɗa kai za ku yi gyaran kenan
to asali al'amura musamman na siyasa kusan kowa yana da haƙƙi a ƙasar nan wanda yake jam'iyyar mulki da wanda baya jam'iyyar mulki but duk wanda ya kuskure ya saba dokar ƙasar nan ko a cikin jam'iyya yake ko a cikin kishiyar jam'iyya yake wato jam'iyyar adawa doka za ta yi maganin sa matsawar akwai hujja akan sa saboda haka kada mutane su dauka da naman alade da naman saniya duk za a iya hadawa su zama daya a'a akwai bambanci
ai wani naman alade mai haifi so akan saniya
a gaskiya naman saniya ya fi na alade ko a cikin tarihi
kana ji Gidado a wajen ka ne watakila
ina ganin kusan ga al'umma
Gidado ai sai dai a jira a ga kaho tunda an ce gafara sa ga wanda mugoya baya ba mamaki sun gani masu amayya ko yana cewa a'a shugaba Buhari tun a wa'adin farko yayi batun na ganin kaho nan take kakakin campaign din PDP Buba Galadima yace da mutane sun gamsu da hukuncin duha mayyar mata kare
da wannan hukunci da court ta yanke da ya karbi abun al'umman Najeriya da yanzu ana nan duk cikin kasar ana bukukuwa ana nishadi waɗansu suna yanka raguna waɗansu suna dafa tuwo suna baiwa mutane dan suna murnar shugaba Buhari ya tsira daga zabe ya tsira daga kotu amma dukkan inda kaje a Najeriya ana zama kaman ana zaman makoki babu mutum daya da yake ko murmushi ko fuskarsa take nuna annuri tabbacin cewa fa a duniya ma al'umma ba su karbi wannan hukunci da alƙalai suka binne ba da yau a ce an kori gwamnatin shugaba Buhari billahi lazi daga Lagos zuwa Maiduguri daga Kalaba zuwa Sokoto yau gaba ɗaya al'umma za su kwana suna nishadi suna zuba ruwa a ƙasa suna sha dan sun san cewa fa'ida ta zo musu amma yanzu dukkan al'umma Najeriya da waɗanda suke goyen bayan wannan gwamnati da wanda ba sa goyen baya su jira sakamako duk wanda yace wannan gwamnati ta yi masa billahi lazi ina zai sai kaga kukan shi da hawayensa dan wannan gwamnati yanzu ta samu dama da za ta miƙe kafa buhun shinkafa sai ya kai 50,000
shin Buba Galadima ne bai murna ba da sauran masu ra'ayi irin nasa in mun samu dama zamu dauko ra'ayoyin masu zabe mabambanta kan wannan lamari yanzu zamu leƙa jihar Taraba inda batun tsige gwamnatin da aka ayyana a matsayin wanda ya lashe zabe a karo na biyu bai kare ba ga Ibrahim Abdulaziz
na ko tasowa ne a daidai lokacin da wasu 'yan siyasar jihar ke zargin cewa gwamnan bai zama da kuma kasa taba kauna abin a zo a gani tare da watsi da wasu kusoshin jam'iyyarsa ta PDP ambassador Hassan Jikado jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago da ke ma zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar yace lokaci yayi da 'yan majalisa da kuma jihar za su tsaye gwamna a yanzu
a yankinsa gashi irin kisan gillan da ake mutane babu iyaka sannan a ce kuma wannan ya ci gaba da rike mulkin Taraba yau a Taraba babu asibiti guda ɗaya da take aiki babu makaranti babu hanyoyi babu komai muna kiran wa'annan shugabanni mu su hada kai wallahi wallahi idan muka bar irin wa'annan ƙarshe mu za mu wahala su ajiye bambance-bambance da addini da kabilanci da yanki saboda jihar mu ta fi kowace jiha koma baya
Usmana ko danganta wannan batun tsegewar ne da gwada ta kunno a majalisar dokokin jihar Taraba a makonni biyu da suka gabata to ko me ake ci game da wannan batun tsige gwamna Honorable Bashir Muhammad Bafe shine shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokokin jihar Taraba cewa
batun tsige gwamna babu magana din duk wanda ya faɗa ne abin da yake tunani sa ne kawai a matsayin mu a majalisan ce kam ba mu san wannan ba saboda bai abin da za a tsige shi ba to the best of our knowledge ko tsarin mulki yace abin da yan majalisa suka ga ya zama abin da ake kira gross misconduct na wuce laida ko na yin wasu abubuwan da a ganin su constitution ko tsarin mulki ya ba ma ƴan majalisa ganin dama ko sannu ne kace in a ganin dama su ya constituting gross misconduct to zai zama hujja ne na tsige to amma har yanzu babu magana tsige governor kuma ba ma tunanin yin wannan abun
ko a wajen kuna gani kamar kan cewa shi gwamnan bai taka doka ba ko kuma a bai abin da za tsige shi ba
sai mutu ya taka doka ne sai a ga yayi laifin da zai sa a tsige shi kuma ya taka doka to ba sai mun fada ba ma ko kirayen jama'a ma kawai zai sa a ce za a tsige shi amma yanzu bai
taka ne ta ba ka wani abu a zuwa gani ba
ko mutum ya tabuka wannan kam na kansa ne da na siyasarsa da tarihinsa in an zabe ka in ka ki tabuka komi jama'a ne za su yi alƙalanci ba wai hujja na tsige mutum ba ne
gwamnan jihar Akta Dare Disen sai ku ta bakin hadiminsa ta fuskaci hukuncin siyasa Abubakar Bawa yace shi fa ko a gidansa inda shi ko aiki ne yasa a gaba
mutane ne ba su sani ba jita-jita ne suke yadawa amma ba governor mai zaman state nashi kamar governor Taraba don governor Taraba yana yin wata bai fita ba governor da zai yi wata daya bai fita daga state nashi ba zaka zagaya Najeriya nan duka ba za ka same shi to amma idan mutane suna fadin nasu ba za ka hana su fara ma abinda suka ga dama ba amma dai ni na sani governor Taraba ba mai yawace-yawace bane
muna fata governor Dickson Ishaku da hadiminsa ke cewa ba mai yawace-yawace bane ya zanta da manema labaru kai tsaye don bayyana matsayarsa kan wannan takaddamar da kansa yanzu kuma ga tsohon mai baitukan siyasa Haruna Aliyu Ningi da ra'ayinsa kan yanayi da zabe a Najeriya shin tabaransa ya hango masa sauyi
wato abun sai ya dore maka kai a kasan nan saboda duk zabe ta talaka yake wato ba cin gajiyarsa ko lokacin da aka fara campaign a 2019 ana ce za a yi zabe ne tsakanin corruption da integrity wato masu gaskiya da masu almundana na hau shafi na Facebook na cewa talaka Allah ya guda kai wannan shugabanci da ake nema ba tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya bane tsakanin masu akwai ne da kai talaka domin duk abin da za ku yi in ji shugabannin ne da baka san su idan ka zabe su ma hakan za su koma can su hada kansu ci gaba da almundana da dukiyar kasa ko kuma ana can an barku wannan yana APC wannan yana PDP ana zagin juna a cikin juna amma su babu haka tsakaninsu. A kasan nan ba mu da shugabanni, an jari hujja ne kawai. Duk wanda ga an kawo shi ta ci muku kaza 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 kaza, amma da zare ya zo kowa yana da kyakkyawan niyya, dama zaben kasan nan kudi ne. In ba ka da shi, wanda za su ke da kudi za su kawo ka su dora ka. Da ka sun kawo ka su dora ka, dole ne sun kashe kudinsu sai da suke da kai. So ta ina talaka zai samu cin gajiyar zabe. Ina gani abin da ya rage wa talaka yanzu a nan gaba shine sai ya koma yarjejeniya da shi da zababbe. Muna da matsala kaza, ka zo mu zauna da mu da kai ka sa hannu mu sa hannu. In an gama a aje, idan an zabe ka baka kai ba a kai ka kotu. To in ana zuwa kotu ana kai zababbe, to daga nan za a fara gane cewa talaka ya fara wayewa.
Haruna, kana so a dauke wannan doka ta rigar kariya ga yan siyasa kina?
Kwarai makwa, dole a dauke ta, saboda wannan riga ita ce rigar zalunci, ita ce take sa suke cin amanar kasa ba tare da komai ba. Amma daga lokacin da aka ce zababbe bai fi karfin agurfan rishi a gaban kotu ba, to za a rage cin haki da kuma cin dukiyar jama'a. So da haka dole talaka shi ma ya kullo musu ta inda suke kullo masa, suna amfani da iliminsu ne, to da haka shi ma sai amfani da nasu ilimin.
Haruna, ka goyi bayan jam'iyyar PDP da ta fara mulki a wannan sabuwar siyasar daga 1999, ka dawo kuma kama yi watsi da ita, ita ma ka nuna ita uwa ce wacce ba mai kirki ba, wasu abubuwa da irin waɗannan. Yanzu kuma to a ga ƴan adawa nan su ma sun zo sun samu mulki, su ne waɗannan hadakar jam'iyyu da suka narke suka yi APC ɗin. Shin har yanzu gyaran bai zo ba ne?
Gaskiya babu wani gyara da ya zo, kusan ma sai in ce abin ya da taɓarɓarewa. Domin me? Domin mu ya kyautce gwamnatin ba wai don ba ta yi bala, mun san ta yi da ƙoƙarinta, amma muna ganin cewa ƙoƙarin da take ya gaza abin da ake bukata a ƙasa, shi sa muka yaƙe ta, muka kawo wannan da sunan canji. Muna tunanin cewa canjin in ya zo za a samu fiye da abin da aka samu a wancan karo. To amma abin da ya ba mu mamaki shine a shekara hudu farko sai aka samu tsanani da tsadar rayuwa fiye da wancan gwamnatin da ta wuce. Sannan abin da muke tunani za mu samu na sauki ba wanda ya samu. Kuma an ce ana tara kuɗi domin ɗau talaka aiki, har yanzu babu aikin da ake wuta raka. To in ji haka ne miniti jimi sai a ce ma gari jiya, tunda jiyan ana ɗan taɓa aikin kuma talaka ya ɗan samu aljihunsa. To yanzu babu aikin, babu abin da talaka yake samu aljihunsa.
Cewa aka yi ayi waɗancan shekaru 16 na jam'iyyar PDP su suka maida ƙasar yadda gyaran ta, wato ma'ana kalmar nan ta za a iya gyara yana da wuya, amma rusa abu wato a ɗan ƙanƙanin lokaci sai a rusa.
Yanzu idan an ce a mulkin shekara 16 PDP ta lata ƙasar nan, me ta rushe? Me aka gina shi kafin zo da ita, wanda zo ta rushe shi? Shi ne abin tambaya. Tattalin arziki da zo ta samu ya yi ƙasa ne, zuwan ta ya ƙaru. Birane da suke ƙasar nan duk ban ɗauke maka ko guda ɗaya ba, Alhaji, in ban da Kaduna da Likai ko Lagos da Kaduna, sun ci albarkacin wannan shekara 16, sun ƙaru sun ci gaba fiye da yadda suke zamani, bari kuma sauran biranen jihohi. So kaga ba wai rushewa bane, ginawa ne, amma kai akwai kura-kurai da ake, wanda muke tunanin cewa idan wannan gwamnatin ta zo za ta gyara su, sai muka samu kuma an gaza gyarawa. Kaga zaben da aka yi na tunanin cewa canji canji canji, hai zo mu ga canjin ba, amma ba mu san sauran shekarun nan da za a yi ba. Amma dai a shekara huɗu ta farko ba a dasa tubalin da muke tsammanin za a samu wannan canji da cin gajiyarsa ba.
Masu sauraro, duk da wannan ra'ayi na Haruna Aliyu Ningi muke kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru masu hulɗa da muryar Amurka da kan sa wannan shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kwanakin baya ne aka gudanar da wani gaggawar biki domin tarbar sabbin mayakan jiragen yaki 13 suka kammala samun horo daga kasashen waje. Babban abin da ya fi jan hankali shine yadda wasu sojoji mata guda uku suka kafa tarihi, ba ma a rundunar mayakan saman Najeriya ba, amma a mabaki ɗayan rundunar sojojin Najeriya. A karan farko cikin shekaru 55 da kafuwar rundunar sojojin saman Najeriya, an sami wasu 'yan mata guda biyu da za su tuka jiragen yaki don fafatawa a filin daga. Flying Officer Kafayad Sani, 'yar asalin jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, ita ce sojin sama mace ta farko da za ta fara tuka babban jirgin yaki wato Alpha Jet a tarihin Najeriya. Kuma na tambaye ta ko ya ta ji da hakan.
It's a privilege for me to be winged as the first female fighter pilot in Nigerian Air Force.
Wannan babbar dama ce kasancewar ni ce mace ta farko da zan fara tuka jirgin yaki a Najeriya. Kuma ina da shirin rulawa sama don zuwa filin daga musamman yankunan da ake fama da matsalolin tsaro irin na masa da kayar baya don bada ta gudumawar. Dama can wannan shine irin aikin da nake sha'awa kuma na zabar wa kaina. Babu wani dalilin da zai sa ba zan sarrafa babban jirgin yaki ba. Ita ma flying officer Tolulope Arotile ita ce mace ta farko da za ta tuka jirgin yaki mai saukar ungulu a Najeriya. Kuma ta min karin bayani.
So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I'm still on the race.
Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu. Har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu. Amma abin da mai farantawa ayi ta bada kokari har sai haka cin maruwa. Sannan mace ta uku ita ce Master Warrant Officer Grace Tabawa Garba da ta kore iya girman mukami a bangaren wadanda ba hafsoshi bane wato mukamin Air Warrant Officer wacce ita ce mace ta farko a matarihin sojoji mata a Najeriya baki daya da ta cimma wannan matsayi.
Na gode mishi kuma na gode ma Chief of Air Staff namu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya duba duk aikin da nake yi da kwazona da kokarina da kuma cikin girmansa ya ce ya cancanta ya bani wannan promotion. Na gode mishi kuma ina fata Ubangijin Allah zai taimake shi duk cikin duk abin da yake yi zai albarkace shi. Aiki kwazo cikin aiki duk inda mutum ya samu kansa yayi aiki tsakaninsa da Allah ya kuma nuna gaskiya kuma professionalism ya kamata ya nuna kar kai kiwuya kar kuma ka rena aiki don baka san abin da Allah ya shirya maka a gaba ba. Kamar ni na shiga Air Force na shekara 33 kafin aka bani wannan rank dogon zamana akan rank daya a shekaru 25 da aiki ban taba gani nayi jinkiri cewa ba bani matsayi ba bare in ja baya ko kuwa nuna wani hali ba a cigaba da aiki na bar ma Allah komai kuma Allah ya kawo lokaci da sun gani su manyan ya cancanta su bani wannan matsayi har suka bani. So ba abin da zan ce shine kowa inda ya samu kanshi yayi gaskiya yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Ministar harkokin mata ta Najeriya Dame Pauline Talen ita ce babbar bakuwa ta musamman yayin wannan biki.
Babban godiya ga Allah, babban godiya wa president da ya ba da cikakken goyon baya wa Chief of Air Staff da aka samu zarafi a training wa'annan ƴan mata. Yau mun breaking record tarihi ta ciko. Su ƴan mata biyu da suka je training a America ma yana nan a record cewa sun breaking record kuma United States of America sun ji dadi domin sun yi abinda ya ba kowa mamaki domin koyon baya da muka samu a nan daga kun shugaban kasa ko ana amima in ka tuna sati da ya wuce da aka yi abin passing out na military a can Kaduna I the best outstanding mace ne that has the best award. So wannan ya nuna cewa Allah na tare da mata Najeriya. Mata
za su da wannan tarihin da shi Air Marshal Sadiq Abubakar da kafa. Kina tunanin wata za a samu ciwo ya sa mace
da ikon Allah ba abin da Allah ba zai yi ba. Muna fata in dai wa'annan uku sun yi wannan sun breaking tarihi wanda ba taba an gani ba a shekaru 50 ko
55
to mun yi kusa mu samu mai ce da za ta dauki kujerar ci
cikin shekaru hudu rundunar sojojin saman Najeriya ta horar da matuka jiragen yaki sama da guda 100 a wannan fanni kuma babban hafsan hafsoshin sojojin Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce duka wannan nasara fa ya biyo bayan irin goyon baya da suke samu daga shugaba Muhammadu Buhari
kace kaman jirage lokacin da shugaban kasa ya zo kashi 35 ne na jiragen da za su iya tashi ke tashi a Najeriya yau yes a lokacin da ya zo yanzu kuma muna maganan kashi 78 zuwa 82 kaga ashe akwai kudade da ake kawowa wanda kuma ana sarrafa su in ba haka ba inda za a jirgi ya tashi kowane awa 25 da jirgi ya tashi sai kai maintenance mashi kuma yawanci waɗannan wani lokuta sai ka siyo kayayyakin daga waje saboda haka idan kudaden nan ba sa tafiya inda ya kamata to lallai ba za a samu nasarar da ake ake samu. Kwanan nan ma muka yi wani bincike mu gano yawan awoyin da yaran mu suke shawagi kowane wata. So abin al'ajabi ya fito daga ciki saboda ni na fara flying 1980 kuma na ci gaba da flying daga cadet har zuwa rank na Air Vice Marshal. Major General. Ina tuka jirgi kuma amma zuwa the last time da na tuka jirgi 2011 wajen shekara 8 kenan. To amma waɗannan shekaru 31 shawagin da na yi gaba daya awa 2000 ne a sama. Meanwhile yau ga wani wanda yake lieutenant ne, flying officer ne. Gaba daya zaman shi a Air Force bai fi shekara 4 ba. Amma a yanzu haka ya yi shawagi fiye da 3000 awa 3000. Ni abin da na shekara 31 2000 to shi kuma a cikin shekara 4 yayi 3500. To menene yake fadi wannan? Baban da yake fadi shine al'amuran an samu cigaba. Yawa za samu cigaban ka duba yaran mu yawanci wanda suke kaman tuka jiragen shugaban kasa da sai ka kai matsayin brigadier general kafin ka zama kana tuke. A yau kuwa akwai captain, akwai wanda miyanini uku ne amma yana tuka jirgin saboda ya samu horo, ya samu jiragen, ya samu training, ya samu goyon bayan gwamnati.
Wasu daga cikin matasan sojoji maza da aka yaye yayin wannan didima su ma sun bayyana godiyarsu da farin ciki bisa yadda suka samu nasara a wannan bangare.
Sunana Flying Officer Abubakar Usman. To na farko da fari na miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana. Ba kowa bane a Nigerian Air Force yake samun irin wannan dama, amma Allah ya zabe mu cikin ƴan kalilan. To kaga ku akwai muna da kowane dalili na cewa godiyarmu ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Bayan nan sai ga leadership of Nigerian Air Force Air Marshal Sadiq Abubakar da ya zaɓe mu cikin wa'inda ya tura kasashen waje muka je muka yi koyon yadda ake tuka jirgin sama a ƙasar South Africa. Kafin da ka yi maganan cewa mu mayaka masu tukin jirgin sama ne na yaƙi, farko ya kamata a ce ka dawo da magana baya cewa farko dai mu sojoji ne. Mun samu horarwa a makarantar horarwa ta Nigerian Defense Academy, wato makarantar horar da hafsoshin sojoji da ke Kaduna kenan. So ko ba ta sama ba, na tabbatar maka cewa muna shirye don ganin cewa Nigeria ta zama ta zauna yadda take, an samu cikakken tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasar. Da yardan Allah za mu ba da iya ƙoƙarinmu don ganin cewa duka matsalolin da muke samu na tsaro a ƙasa a wannan lokaci mun kawo su ƙarshe ba da nan da ba da jimawa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ta ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
VOA Africa a Niamey.